Wannan al'amari ya sa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi hasashen gurfanar da hukumar EFCC a gaban kotu saboda ƙin bi musu haƙƙi tare da binciken mai gaskiya ko mara ita, kamar yadda suka nema a shekarun baya. Dr. Sani Abdullahi Wamban Shinkafi shine yake jagorantar ƙungiyoyin.
Ina aiki da ƙungiyoyi masu kishin yaƙi da cin hanci da rashawa, masu son a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya suna tare da wannan tafiya. Amma mun kai ƙorafi a wannan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ɓata dukiyoyin al'umma a ƙarƙashin tsohon shugabanta na riƙon ƙwarya Ibrahim Magu. Shekara ɗaya da kwana biyar yau ko da sati ɗaya har yanzu ba an ɗauki takardun an kai su cikin kwandon shari'an an yi birnin da su.
Yanzu menene matakin da kake so ka ɗauka kenan yanzu?
Matakin da nake son ɗauka shine ina kira ga shugaban hukuma ta EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa da su gaggauta binciken jihar Zamfara. Kamar yadda doka da ta kafa ita hukuma EFCC ta shekara ta 2002 idan ba su yi ba to ba mu da wani abu wanda ya rage mana, shine mu garzaya kurfanar da kuma EFCC jami'anta gaban kotu domin a cilasta musu su yi aikin su kamar yadda dokar da ta kafa ta. Dokar ta ce su hana a yi cin hanci da rashawa, su bincika sannan su hukunta.
Akan wannan furishi da Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya yi cewa za su shigar da EFCC ƙara, ya sa na tuntuɓi ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim, ko ƙungiyoyin suna da hurumin shigar da hukumar EFCC ƙara kotu? Ga bayanin da ya yi.
Ƙungiyoyin neman ƴancin ɗan adam suna da hurumi a ƙarƙashin dokokin Najeriya, idan muka ɗauki musamman sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya suna da hurumi da za su iya shigar da ƙara. To amma sai dai idan sun shigar da ƙara suna ƙarar EFCC ne kawai, to ƙarar tasu ina ganin ba za ta zama ta yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Domin ita hukumar EFCC hukuma ce wadda take tana da nauyin ta yi bincike kuma ta kama kuma ta ɗaure kuma a yi duk abin da ya kamata. Amma gurfanar da mutum a matsayin ana zargin shi ko da laifi ko wani abu a gaban kuliya, wannan nauyi ne da aka ɗora kace ko akan babban lauyan gwamnati na tarayyar Najeriya kuma ministan shari'a daidai da hurumi na sashi na 174 cikin sashi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya. Shi ya sanya ita hukumar EFCC take karkashin ministan shari'a din. To kuma idan akwai korafe, to yana da muhimmanci, shi yasa kake gani wani lokaci akan kwace shari'un daga hannun su hukumar EFCC ko ICPC, shi ministan shari'a ya ce kai tsaye shi zai shigar da ƙarar shi kai tsaye akan irin wannan abu idan ya taso, idan ya zo akwai jinkiri.
A yanzu haka Sufeto Jona na ɗan sanda Muhammadu Adamu ya umarci duk wani ɗan sanda da ke maƙale da hukumar EFCC da ya koma ofishinsa na ainihi a wani mataki na tsaftace hukumar domin ta ci gaba da aiki a bisa tafarkin shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.